بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المسلمي منا ما الله سبحانه وتعالى مهلتيمو مهلتينكوا دكومي واندا يهلتيمو كما yabamu ikon karatun addininmu kuma ya shirye da mu bisa kan wannan hanya da fatan Allah subhanahu wataala zai ƙara barin mu akan wannan shiryayyen hanya har ya zuwa ƙarshen rayuwar mu. Idan ban manta ba, mun zo cikin dalili na hankali na uku wanda muka ce menene wannan dalili na uku, shine tasiri wanda addini yake badawa ga waɗanda suka yi imani da shi kuma suke aikatawa, kamar yadda muka ce wanda suka zamanto suna aikata addinin musulunci zaka samu suna lizimtar abubuwa wanda lizimtar su zai kawo kwanciyar hankali, zai kawo rayuwa mai daɗi, zai kawo mutunci da tsari da kyakkyawar rayuwa wadda ɗan adam yake fata, saɓanin wanda bai aiki da addini ba. Har muka yi ishara cewa kada mu zamanto mu al'ummar addinin musulunci, al'ummar Allah subhanahu wataala, al'ummar da ta yi imani da Alƙur'ani da Annabin rahma wanda Allah ya zaba ƙarshen annabawa, ya zamanto namu kuma ya kasance wannan duk falala da muka samu mu saki addinin musulunci ya zamanto muna kiran kanmu ne kawai musulmi. Da an kira musulmi, za mu yi saurin miƙewa mu nuna mu ne musulmi alhali dokoki na Allah subhanahu wataala ba mu aikata su yadda ya kamata, ta yadda in muka zamanto haka nan ba za mu zama darasi ba ga al'umma wanda su ba su yi musulunci ba, ba su yi imani da addini ba. Muka ce idan muka zamanto mun rike addini ba mu yi sakaci da shi ba, wannan tsari namu da rayuwar mu da aiki da shi za yi kyau, al'umma ma wadda take mai hankali za ta kalli irin rayuwar da muke ciki ita ma ta yi koyi. Kaya kenan ya zama dalili na hankali wanda yake ba mu damar ya ingiza dukkan ɗan adam sanin addini. Saboda haka nan muna fata ga al'ummar musulmi mu yi kokari mu dawo cikin aiki da dokoki na Allah subhanahu wataala. Mun ce cikin wannan tsari din da kuma tasiri wanda Alƙur'ani ko kuma dokoki kamar da muke ambata na musulunci aiki da su yake badawa, muka ce a ƙalƙashi muna son mu bada misalsalai har guda biyar wanda su ne za su zama darussan mu nan gaba. Abu na farko wanda za mu iya lura da shi cikin ayyukan da addini yake yi idan mun yi aiki da shi shine ɗaukar alƙawali da sanin aiki. Ma'ana duk mutanen da suka samu kansu suna aikata addini, me zaka same su? Zaka same su suna masu riƙon alƙawali, masu cika alƙawali, masu kuma aiki mai kyau. Saboda ni, saboda riƙo da suka yi da addinin musulunci. Wanda addini nan kamar yadda malaman mu sun sani kuma suna mun bayani, addini ne wanda cike yake da tsarirrika masu kyau wanda ba mu samun dama da yanzu mun yi bayani da yawa daga ciki, amma ai mun yi ishara idan mai sauraro kuma mai kallon mu lalle bai manta ba. To wannan abin na farko wanda muka yi ishara cewa aikin addini ne shine ɗaukar alƙawali kenan, da riƙon alƙawali na ɗan adam wanda zaka same shi yana riƙo da shi idan har yana aiki da addini. Abin da zamu lura shine mutum wata halitta ce mai alƙawali, dama an san shi kamar Allah ya halice shi da san riƙon alƙawali. Sai dai in ya samu kanshi cikin rayuwa ta yau da kullum zaka same shi yana saba alƙawali wanda sabanin yadda Allah subhanahu wataala ya halice shi. Wato kenan muna iya cewa ya haita daga fitra wadda Allah subhanahu wataala ya halice shi akanta. Sannan abin da yake bashi wannan roƙo da alƙawli kamar da muka ishara shine addini na Allah subhanahu wata'ala. Ta hanyar kura da tsarin nan na addinin musulunci da tsarin zamantakewa na jama'a da kula da tarbiyya, duk wanda yake kula da irin wannan abubuwan zaka same shi menene, zaka same shi yana riko da alƙawali. Saboda me? Saboda riko da yake yi da addini na Allah subhanahu wataala, kamar yadda yake da kyau cikin rayuwa na al'umma. Wannan abubuwa masu kyau ne cikin rayuwa na al'umma, cewa kamar yadda muka sani gwamnati ma yana taimakonta in har ya kasance al'ummata suna aiki da addini tunda cikin alƙawali. Yana daga cikin abubuwa masu kyawun gaske wanda duk wanda suka yi riko da su lalle kai za su dace da rayuwa mai kyau. Wannan kenan shine abu na farko wanda muke iya lura da shi wanda yake taimakon mu cikin gane addinin mu, wanda yake ingiza mu kenan cikin sanin addinin mu. Sai abu na biyu wanda dan kar mu bata lokaci da yawa zamu shiga cikin abu na biyu. Wannan abu na biyun shine ci gaban tunani na dan adam da kuma mi da aqidu da kariya daga gurbataccen tunani. Ma'ana aiki da addini yana taimakon mutum da al'umma ma gaba daya cikin mi, cikin ci gaban tunanin su. Zaka samu dan adam da al'ummar da suke aiki da addini tunanin su zai ƙara kyau, tunanin su har kullun zai ƙara kyau saboda mi suna aiki da addini. Sannan zaka same su aqidun su suna ƙara kyau saboda mi suna aiki da addini. Ma'ana ba zaka same su ba aqidar su ta gurbace ta lalace su kasance kamar misali al'ummomin da suka wuce wanda ba su aiki da addini. Me suka samu kansu? Sun samu kansu ne suna bauta ma wani abu wanda ba Allah ba, wanda bai kai bai kawo ba. Kamar misali zaka samu suna bauta ma gumaka, kamar yadda wannan an same shi tun lokacin Annabi Ibrahim, ko kuma da jimawa al'umma suna bauta ma gumaka wani abu wanda su suke sassaka shi kuma su zo su ce shine Allah su, su bauta mishi. An samu wata al'umma kuma tana bauta ma rana kamar yadda mun taba ishara, wasu al'umma suna bauta ma dabbobi, wasu al'umma suna bauta ma wuta, gashi nan dai da sauransu. Saboda mi? Sakamakon rishin ba su san addini ba, sakamakon rishin ba su aiki kuma da shi wannan addini din. Kenan lalle kusan zai zama lazim in muka fahimci wannan, kenan dole ne ga al'umma saboda wannan hujja din su nemi sanin addini. Saboda mi? Saboda kare kansu daga bata da wani abu wanda shirmi kai yanzu in ka ji shi, saboda Allah ya shirye da kai kana riko da addini sai ka zanki ganin mamakin su, ka zanki tausan hankalin su. Saboda mi? Saboda basu bauta ma addini ba, ko kuma bace basu bauta ma Allah ba, suka zaba addini a matsayin abin biyayya gare su. Ka gani? Kenan mai riko da addini saka samu tunanin shi shine mai kyau, saboda shi ya riki Allah subhanahu wataala, wanda shi ya halice komai, wanda shi ke kula da shi kullun duk lokaci, duk wata kyautawa, duk wata sheda Allah subhanahu wataala shi ke kula da al'ummar shi, shi ke taimakon su. Ya san abinda suka sani da abinda ba su sani ba, ya san abinda ya wuce nasu da kuma abinda zai zo musu nan gaba. Allah shi ne ya san komai. Wallahu bi kulli shay'in alim, kamar yadda yake cewa cikin Al-Qur'ani. Allah shi ne masanin komai, komai ya sani. Ya san abinda ke cikin mahaifa, ya san ranar da mutum zai mutu, ya san a ina zai mutu, shi ya san a cikin mahaifa namiji ne za a haifa ko mace, a shekarar da za a haife shi, ranar da za a haife shi, shekarun da zai yi, a ina zai rayu, wani arziki Allah zai bashi. Duk abinda Allah ya hukunta ga dan adam Allah ya san shi, shi ya hukunta shi, kuma shi zai ba wannan bawa din, ko kuma ko an so ko an ki ko an so. Kamar yadda muna ganin misalin haka nan cikin tarihin da suka wuce, kamar irin misalin Annabi Musa. Annabi Musa cikin Al-Qur'ani ya nuna mu, Al-Qur'ani ya nuna mu cewa Annabi Musa alaihi salam ya rayu ne wurin makiyin shi wanda kuma bai so ya rayar da shi ba, bai so ma'ana ya kula da shi ba, gashi kuma dole shi ne ya kula da shi, kuma shi ne ya zama to dalilin halakar shi, wanda bokayen shi da masu duban shi duk sun gwada mishi cewa wannan mutum fa shi ne zai zama ƙarshen rayuwarka. Amma kuma Allah subhanahu wataala abin da ya kaddara dole sai ya aikata, ma'ana kenan Allah subhanahu wataala shi ya san komai. Kenan idan muka bi shi, shi ne zai taimakon tunaninmu ya yi kyau, rayuwarmu ta yi kyau, komai namu zai yi kyau. Wannan shi ne kenan. Kamar yadda muka samu cewa al'umma, in muna son ba da misali na Alƙur'ani, an samu al'umma suna ta tambayar kansu, don wai su mamaki suke saboda me, saboda ba su bauta ma Allah, kamar ba su san ainihin Allah subhanahu wataala. Nan ne muke gane muhimmancin aiko annabawa cikin mutane. Suna tambayar kansu, aj'alal alihata ilahan wahidan kita inna hadha la shay'un ujab. Kun gani wai suna mamakin annabi da yazo yana ce musu aliha wa'anda ake bauta ma, suna cewa mi, suna cewa yaya duk za a tattara wannan aliha din, ma'ana abun bauta din, wai a baida su abun bauta daya. Suna mamaki, suna ta'ajjubi. Wanda yazo da hankali na kwatanta musu cewa lalle kuke kuskure, abinda Allah ya zo mana da shi shi ne daidai, ma'ana Allah nan da kuke mamakin shi kadai ne, to lalle shi kadai ne, kuma yana da kudura ta ya sanar da mu addini idan har muna so. Amma kenan mutum wazifar shi ta farko abinda ake so shi ya so, ya so neman sanin addini. In Allah ya so, shi ko Allah zai sanar da shi addinin shi. A wata aya kuma Allah yana cewa Allah na abuda illallah, inni akhafu alaikum azaba yawmin alim. A cikin wata aya yana umarnin annabin shi cewa shi Allah ya umarne shi da kada ya bauta ma kowa sai wa sai Allah kadai, kuma Allah nan daya. Saboda mi? Saboda Allah yace ka gaya musu kai kana jin tsoro, kenan kinga ishara na imani da lahira, kai mai tsoro ne na azaba wadda za ta zo. Shi yasa muka ce imani ma da lahira yana sa duk al'umma saboda tsoransu da abin da za su tarda, kuma abin haka ne fa, lalle akwai wannan lahira din, ba wai tunanin kawai masu tunani bane ko tunanin waɗanda ba su tunani, a'a tunani ne wanda Allah ya tabbatar da shi cewa akwai ranar lahira, sannan kuma za a yi sakamako a wannan rana din, za a saka ma wanda suka yi aikin kwarai, za a ba su aikin su na kwarai, wanda kuma yi aikin na banza, za a ba su aikin su na banza, a sa su a cikin wuta. Saboda haka kenan bauta ma Allah shi ke bada damar ta hanyar shi ka ji tsoron shi, ka yi tsoron duk wani abu. Kaga kenan wanda ke jin tsoron nan gobe ranar tashin kiyama ba zai yi wata muguwar banna ba a wannan duniya din, wanda mun gani kuma muna gani mutane da suke rayuwa saboda rashin tsoron su da lahira, ba su yi imani ba ma kwata-kwata da ranar ƙarshe. Wannan ya sa su suna kashe al'umma yadda suka ga dama, suna banna cikin doron ƙasa yadda suka ga dama, su nemi haram yadda suka ga dama, su yi abin da suke so, su taka inda suke so. Saboda me? Saboda ba su yi imani da ranar lahira ba. Wanda kuma hankali na ɗan adam yana cewa yaya za a yi mutumin da zai zo ta zalunta al'umma, yana ta kashin su, yana ta zalunta su, ya azabtar da su ba tare da sun mishi komai ba, ba tare da haƙi ba, kuma a ce shi kenan ba abin da zai faruwa, babu wata rana, ranar ƙarshe wadda za a zo a tara dukkan al'umma a yi hisabi wanda ya wannan mugun aiki, a bashi mugun aikin shi, waɗanda aka zalunta kuma sakamakon zaluncin da aka yi musu a sa su cikin aljanna, a ce babu wannan rana din. Yanzu kamar irin ƙasar Falastin wanda muke gani ana ta kashe al'ummata shekara da shekaru, a ce wanda yake kashe wannan rayuka, a ce shikenan ya kwashe banza, ya kashe banza shikenan, babu wata ranar lahira wadda za a zo waɗannan bayan Allah ɗin wanda aka yi ta ruguzo gidajensu a kansu, kashi nau'i na kashi wanda babu irin wanda ba a yi musu, wanda a yanzu al'umma duniya ta shiga wani yanayi wanda ana yankan mutane kamar ma ana yankan dabbobi, a halba da bindiga, a tada bama-bamai, ba irin nau'in da ba a kashi na al'umma wanda da yake yin wannan kashi din shikenan Allah ya halitta ya tsara ta ya bata komai nata na rayuwa shike kuma kula da ita ba kai ke kula da ita ba ka zo ka dauke ranta kuma ka ce babu ranar lahira wanda za a kawo sakamako wannan hankalin duk wani mai hankali yana hukunta cewa lalle lalle akwai ranar lahira wannan rana kuma tana zuwa sannan za a yi sakamako za mu tsaya cikin wannan darasi din sai kuma darasi na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kai mu da fatan Allah subhanahu wataala ya kara ba mu iko da lahiya da sake haduwa a cikin wannan darussa masu muhimmanci wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin